على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin watan Ramadan shekara 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidaita shekara 2026 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisa na takwas kuma muna cikin suratul tauba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 114 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 115 inda ubangiji ta'ala yake cewa wa ma qala Allahu yudilla qauman ba'da idh hadaw
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadawhum hatta yubayyana lahum ما يتقون إن الله بكل شيء عليم
وبنجي تعالى يتي وما كان الله يضل قوما يضيوا وبنجي سبحانه وتعالى يبتد متعني بعد إذ هداهم بيان يطورة أكام هنيا شريا حتى يبين لهم ما يتقون hatta ya bayyana musu abin da za su kiyaye sai an bayyana musu dokoki idan sun kibi wannan kuma sai a kama su sai su tantance hukumar da za a musu inna allaha bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala masanin komai da komai ne ba abin da bai sani ba abin da yake kuya mata wato anan adalci ne ubangiji ta'ala ba zai halakar da mutane ba sai ya aiko musu da manzo an yi musu bayanin dokokin ubangiji subhanahu wa ta'ala idan sun keta doka so sai a yi musu hukuma sai sa Allah ta'ala yake cewa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba ma azabtar da mutane sai mun aiko musu manzo idan manzon ya zo ya tallata musu tauhidi suka ce ba za su bi ba to a lokacin kuma sai azaba ta sauka musu Allah ya kama su amma idan ba a aiko musu manzo ba ba za a kama su ba shi yasa da za a ce a yanzu a duniyar nan akwai wani waje inda da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata je ba musulunci bai je ba kwata-kwata wasu ji labari musulunci ba to da Allah zai kama su da ce can cikin ƙasashen duniya bayan wani kogi a ce akwai wasu a wurin su ba su san ma wani abu su da musulunci ba ko labarin su ba su ji ba misali in da a samu to da wannan uzuri amma duk garuruwan da suka ji labari musulunci da zuwa manzara ta zuwa ta wajen ba su da kuzi shi da ma kunna mu'adhibina hatta nan ka rasula ba ma azabtar da mutane sai mun aiko manzo in sun kibinta sannan mu azabtar da su a cikin suratul fussilat qissa samudawa Allah ta'ala ce wa amma samudu fa hadainahum fastahabbul ama ala al-huda ai samuda mutanen annabi salu mun tsora su a kan shirya mun nuna musu hanyar shirya amma sai suka zaɓi makanta a kan shirya suka zaɓi bataki nan a kan shirya to da haka sai aka azabtar da su duk wanda aka sanar da shi doka sannan sai ya zo ya keta doka ya san da doka ya keta doka wanda za a yi maganin su amma bai sani ba fa sai yau da za a ce wani ya zo ya musulunta da can ba wasu duwatsu shi tun da ya taso a bayan dutse yake ba wani karantarwa da addini ba komai sai ya zo ya karbi musulunci yana fita bayan gari sai ya sha giya aka ce ya ka sha giya ita sai shi bai san ma shan giya haramun bane a musulunci to ba za a masa bulala 80 ko 40 ba za a kama shi da wannan laifin saboda jahilcinsa ilimi bai je masa ba sai idan ilimi ya je masa tukunna sannan nan ne za a kama shi da shi to wannan shine adalci hatta yubayyana lakum ma yattaqun sai ya bayyana musu abin da za su kiyaye idan ba su kiyaye shi ba to dan kuma sai su tantance hukuma in kuma sun kiyaye wannan abin da aka ce su kiyaye shikenan ba su saba wa Allah bayan hani ba to dan kuma ba su tantance hukuma ba sai a ba su sakamakon da ake ba masu bishiyi a yanzu wani lokacin sai kaga kaman jami'an tsaro ban ce dukan su ba koye doka su ne kamar ana Allah ka keta dokan ne kana keta ta kawai shikenan sai aka fara ya kamata kuma an sa doka a bayyana ta ne a rubuta a rubuce a ko ina a yada cewa abu kaza doka ne idan ka keta dokan kuma ya zama ana tsare dokan ne ba so ake ka keta dokan ba ana tsare ta ne ana Allah karka keta doka in ka keta sai a maka hukunci in baka keta kuma haka ake so amma yanzu akan samu masu nadewa a wani wurin doka ne ba za ka tsaya da abun hawanka ba ko ba za ka yi fakin da abun hawanka ba ko ba za ka yi kaza ba sai su je su nade sai ka zo ka keta wannan dokan ko ka wuce danjar idan danja ce sai su zo da kudu sai su kama kaga ya kamata su tsaya ne a bakin danjar yadda da ka hango su kawai za ka yi birke ka san cewa ba a wucewa su sai zama akasin haka ne su kaga ya kamata a gyara adalci shine a bayyana maka doka idan baka bi ba a kama ka amma ba a koyi doka sai ka keta doka a sai ka keta ba ko a kima sanar da ita an kafa doka amma ba a sanarwa ba a sanar da ita tukunna kowa ya sani cewa doka ne a dan daga kafa ma da kwana ɗaya ko biyu idan sabuwar doka ne saboda kowa ya ji labari an yi doka to daga nan kuma dole ya keta doka to sai a masa hukuncin da ya dace saboda Allah ta'ala ba ya azartar da mutane sai ya sanar da su hatta yubayyana lahum ma yattaqun sai an gaya musu abin da za su kiyaye kafin a kama su inna allaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne ya san abin da ya dace da kowa ya san wanda ya cancanci bata da wanda ya cancanci shirya sai Allah ta'ala ya
inna allaha lahu mulku as-samawati wal ardi yuhyi wa yumiit وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
ubangiji ta'ala yace inna allaha haqiqa ubangiji da ku mulku samawati mallakan sammai na sane wal ardi na qasai yuhyi wa yumitu shine mai rayawa shine mai kashewa wama lakum min dunillahi min wali ba ku da wani mazubinci da zai kare ku daga azabar Allah banda Allah wala nasirin ba ku da wani mai taimako da zai hana azabtar da ku sai dai idan ubangiji ta'ala ya kare Allah ta'ala shi yake da mulkin sammai da ƙasai shi ya halicce su shi yake rike da su shi yake sarrafa su yadda ya ga dama babu wani mahalicci in ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sannan yana nuna mana cikan mulkinsa duk iya mulkin mutum sai dai wani yanki na garinsu ko ƙasarsu ko wani ɗan wuri amma bai sai mulki sammai da ƙasai gaba ɗaya to Allah ta'ala shi ne mai mulkin sammai da ƙasai saboda dama shi kaɗai ne ya halitte su a cikin suratul luqman ubangiji ta'ala ce khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum Allah ta'ala shi ya halitte sammai dinnan gaba ɗaya su guda bakwai ba tare da gufanni ba ba filoli da za su rike su kuma kuna ganin su ba za su faɗo akan kuma sannan ya jefa duwatsu akan ƙasa ya halitta ƙasa ya ɗaure ta da manya-manyan duwatsu domin kar ta dinga girgiza ke sa ba ta girgiza sai dai idan ƙaddaran Allah ya zo girgizar sai ta zo to ubangiji ta'ala shi ne mai wannan halitta to zuwa wanda yake mallakan sammai da ƙasai balle da ɗan adam ko aljani shi kan ba wani abu bane an kwatanta shi da halittan wato ainihin sama da ƙasa sannan kuma shine wanda yuhyi wa yumit shi yake rayawa shi yake kashewa ba mai rayawa sai Allah ba wanda ya isa yau ya halicci dan adam mutum ya busa masa rai sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ba kuma wanda ya isa ya kashe wani ya fidda ran wani sai dai idan kwanan sai ya gane sai dai ka zama sababi amma ba wai kai ne ka zare ran ba kuma sababa da yawa da mutuwa sukan zo wa mutum ya zo mai mutu bin kwanansa bai kare irin dukan da aka yi wani ya mutu wani kuma an masa dukan ba zai mutu ba irin jinyar da wani ya bar duniya da sawabinta wani kuma sai jinyar da ta fita kuma yana nan yana raye ya warke ma daga bada hakukin to kaga Allah ta'ala shi yake halittar rayuwa da mutuwa kamar da ya faɗa cikin suratul mulk allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ne halitta sammai da ƙasai don ya jarraba ku waye fi kyakkyawan aiki waye aikin sai fito saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai kashewa shine mai rayuwa wa kullu man mata bi ajalihi wa law qutila duk wanda kaga ya mutu ko ajalinsa ne ko da wani ne kashe shi da ajalinsa bai yi ba zai mutu ba duk yanda aka yi kujin kubura to shi kuma zaka samu ya fita za ka samu shi ya fita da ransa, wanda kwadan sai kare kuma to abinda bai kai wannan ba ma sai ya tafi. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sahihin ashahina min al-dahr. Dewa za ka ga lafiyayyen mutum ya rasu babu wani ciwo, dewa za ka ga mutum da ciwo kuma ya dade yana jinya ba tare da wato ainihin ya rasu ba, saboda Allah shi yake halittan mutuwa kamar yadda shi yake halittan wato ainihin rayuwa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa ma lakum min dunillahi min wali wa la nasir, babu wanda yake kare ka daga azaban Allah ko ya hana maka azaban Allah sai Allah. Shike da magana ta kare, la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal wa la rajulun salihun min as-salah, ko malaika bin sai hana Allah azabtar da kai, ba wani annabi da zai hana Allah azabtar da kai sai Ubangiji ta'ala. Ballata da wani mutumin kirki ko wani shehi ko wani wali, duk wanda yake ga wani nan zai hada ka shiga wuta ba Allah ba subhanahu wa ta'ala, to ƙarya yake maka kuma ya mai da kai wawa. Allah shine mai aljanna da wuta, shine abin tsoro, shine mai kare mutum daga dukkan wani sharri ko azaba, babu mai kariya sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala ya ce
laqad jada Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim.
Ubangiji ta'ala ce da kattaballahu 'ala nabiyyi, tabbas Allah ya yafe wa manzo Allah sa ya karbi toban sa, ma da ya yafe masa izinin da yayi wa munafukai suka tafi yakin Tabuka a bisa kan wasu bakin su da yakin Tabuka a bisa uzuri na ƙarya. Shi ko mazaba bai ma san ƙaryar su ke yi ba, amma tun da ya ba su izini ba sai sun ji yakin ba, to shi ma kamar laifi ne sai Allah ya ce ya yafe masa. Saboda ana cewa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabina, sayyi'atul muqarrabina hasanatul abrari. Saboda haka mazaba zai iya abu ba da sani ba, amma sai Allah ya ce to na yafe maka. In wani ne ma lada kila za a bashi, a bashi uzuri a bashi lada, amma saboda matsayinsa wajen Ubangiji ta'ala sai Allah ya ɗauki abun kamar laifi ne. Sai a ce ɗan yafe masa. Mun karanta a baya cewa lokacin da aka dawo yakin Tabuka ko kan a tafi, wasu munafukan su zo sun ta ba da uzuri na ƙarya, manzala ta suwa ya ce ba damuwa. To wannan abin da ya yi shi ne aka ce an yafe masa, duk da harshen suna yi bai sani ba. To Allah ta'ala ya ce ya yafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajirina da sahabbai muhajirai, muhajirun wanda suka sauro daga Makka suka dawo Madina ko daga wani gari suka dawo Madina, wal ansari da kuma ansarawa waɗanda aka samu a garin Madina suka karɓi bakoncin waɗanda suka yi hijiran, su ma an yafe musu kurakuren da suka yi a yakin Tabuka. Ba za a rasa ƴan kurakure ba, wani ya yi kasara kafin ya tafi saboda tsananin zafi na rana da kuma talaucin da ake fama da shi da tsadar rayuwa a lokacin da wahalar rayuwa. Wani yana ta tunani to na daidai ko in ba da uzuri da daidai, Allah ya taimake shi da sai tashi tafi. To wannan ɗan jinkirin Allah ta'ala ya yafe musu. Allazina taba'uhu, su muhajirun wal ansar su ne wanda suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin Tabuka, fi sa'atil usrati, a lokacin wahala, a lokacin da ake tsananin zafi, a lokacin da ake tsananin talauci, a lokacin da babu abinci. A yakin ya kasance mutum biyu suna riba jibino kwaya ɗaya su ci saboda yunwa, mutum goma suna hawa rakumi ɗaya, in wanda ya hau ya ɗan huta ana tafiya ƙafa, wanda ya hau wanda ya hau haka aka je Tabuka. To shi yasa aka ambaci wannan yaƙin da jaishul usra, wato rundunar yaƙi wanda ta sha wahala. Allah ya ce fi sa'atil usra, a lokacin wahala, lokacin garjin rana, lokacin talauci, lokacin wahala, lokacin da babu abinci, lokacin da babu wadata. Min ba'di ma kada yazighu fariqu qulubu fariqin minhum, bayan zukatan wasu daga cikin su musulmi ya so ya karkata, thumma taba alaihim, wato ya karkata su tikai yakin nan gaskiya gara mutum ya huta, wasu sun dan fara karkata haka saura kadan, thumma taba alaihim, sai Allah ya karfi to masu mana ya tabbatar da zuciyarsu suka kama hanyar tafiya Tabuka wajen yaki. To Allah ne ya kai musu wannan dauki, innahu bihim ra'ufur rahim, Ubangiji subhanahu wataala mai jin kai ne rahimu mai rahama ne a gare su, wato Allah ya ji tausayin su ya yi musu rahama, sannan wato ya ba su dama kwarin gwiwa suka tafi haƙi, amma zuciyarsu ta kusa ta karkace zuwa ga hutu, zuwa ga zaman gida ba tare da an tafi jihadin ba. Allah ya kai musu ɗauki, wato kamar a ce za ka yi niyyar wani aikin alheri sai ka ce dinga cewa haƙura ba ka bari kawai ka bari can dai sai ka yaƙi shaitan sai ka yi abu. To wannan abin da suka yi din sai Allah ta'ala ya faɗe shi kuma ya yafe musu, ya yafe musu wannan ɗan tababa da suka yi da wannan ɗan tsekun da aka samu daga wajen wasu, Ubangiji ta'ala ya yafe musu wannan. To kaga babu wanda ya kai sabon manzala ta tsawa gata a cikin wannan al'umma, in laifi kai ma a ce an yafe maka, in ɗan gargar kai ma a faɗa a ce to amma an yafe maka, wannan sai zama daraja a gare ka. Amma yanzu kai ya za ka gane an yafe maka, baka da wannan hanyar. Sai dai kai kyakkyawan zato kana fatan Allah ya taimaka amma ba ka da yakini, to kuma sai a saukar da Alkur'ani a ce an yafe muku, to an karɓi tubanku shikenan. Shi yasa da wani zai zo yana gaya maka ai sahabbai wasu sun yi kaza, sai ka ce to Allah ya ce ya yafe muku, magana ta ƙare. Da ba mu ce masumai ba ne, su ba annaba ba ne, amma Allah yana yafe musu, ya yafe musu, ya ga matsayinsu da darajarsu, ya ce ya yafe musu, ba shikenan ba? To me kake nema kuma? Ai ba kai ne mai azaban ba, ba kai aka saba ba, Ubangiji ta'ala ne kuma ya ce ya yafe musu saboda matsayinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ya ce yana jin kansu, yana jin tausayinsu, innahu bihim ra'ufun, Allah yana jin tausayinsu, rahimun, kuma yana jin kansu, yana musu rahama. Shikenan kai baka da naka, aljanna ba taka ba, wuta kuma wato ainihin ba taka ba ne. Saboda haka a lokacin da za a tafi yakin Tabuk an samu karancin guzuri, kuma lokacin akwai tsananin rana, wannan shi ne ya sa yaƙin ya zama ya fi kowane yaƙi wahala, ga kuma doguwar tafiya, wanda kowane yaƙin an zo tafiya wato ana yin tauriya, ba za a faɗi dare ga inda za a tafi ba, saboda kada munafukai su je su kai labari. Idan Makka za a tafi sai a kama tambayan hanyar Khaibar, ya hanyar Khaibar babu wani matsala, sai a yi tambayan Khaibar za a tafi, ma za a tashi sai da tauri ka hanyar Makka misali, hanyar Badar kenan. To da haka duk inda zai je sai faɗi wani wanda ya faɗi wata hanya dinga tambaya, sai ka munafukan su ɗauka can za a yi sai abin ya bada sai zo ba ta. Amma da za ta fi yaƙin Tabuka sai da aka ce Tabuka za a yi saboda doguwar tafiya, lokacin kuma akwai ƙarancin guzuri, kamar yadda na ce dibino ɗaya suka ce mutum biyu suna raba dibino ta yunwa, zalla ba abinci ba ka da alaba da shi, amma akwai dibino guda ɗaya bari ya raba mana shi, sai a raba kai ka cire bi ni in cire bi, saboda rashin guzuri. Sannan kuma mutum yakan rasa ruwa, ya je ya nemi ruwa ya zagaya babu, in ya ga zai mutu sai ya kwantar da rakuminsa ya soke shi ya yanka rakuminsa, sai ya cire tumbin sai ya matse ruwan da ke cikin tumbin sai ya sha don hantarsa ta samu ruwa. Haka sai na Abubakar ya ce abin zai faru a kai. To ga kuma tafiyan kafa mai nisa kilomita wajen dubu, raƙumi ɗaya mutum goma suke hawansa, in wannan ya gaji wannan ya hau ya sauka wannan ya sauka, a haka aka tafi. To ana cikin haka ne ƙishirwa da yunwa da sauran, sai sai na Abubakar sai ce ya Rasulullah inna Allah awwadaka fi du'a'i khaira fad'u lana, ya Rasulullah Allah ya saba maka idan kai addu'a yana biyo maka da alkhairi, mana Allah ya saba an saba maka addu'a kamar da addu'a ba. Sai manzon Allah sai ce to hibbu zali, kana son haka? Yace eh. Sai manzon Allah ya daga hannunsa ya dinga addu'a, ya dinga addu'a, bai soke hannunsa ba sai ga hadiri kawai, ga jimare na yawo a sama, sai ga ruwa kawai sha, aka dinga yin ruwa suka sha suka koshi suka yi ta ɗiban ruwa a abinda a sarkansu, abubuwan da suke ɗiban ruwa da shi suka samu sanyi, kuma dama ga ainihin zafi ga ruwa kuma har guduri suka yi da shi, shikenan sai suka ɗan surara. Mai ruwa a hadisi ya ce wallahi da zaga sai daga ruwan bai wuce iya inda muke ba muke iya wurin mayakan iya inda aka yi ruwan ke nan ya kauce gaba babu ruwa. Kaga an yi ruwan saboda me? Saboda su ne kawai, saboda su ne. To wannan kuma wata mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abun sani a yakin Hudaybiya an rasa ruwa, ba ruwan alwala, ba guduri, aka ce manzon Allah babu fa, ba ruwa fa, ya za a yi? Sai ce akwai wani mai ɗan ruwa ko ɗan kaɗa, aka ce ga ta ɗan ƙwarya akwai ruwa kaɗan, sai sa hannunsa ya yi tofi, sai ga ruwa yana kukkuɓa a tsakanin yatsunsa, suka zo suka sha suka ƙoshi su 1,400 ko 500, wato ko suka yi alwala a tsakani ya zo tsaro ya dinga fita ba fa jini ba ruwa sai jini ya kida ko fashewa ne ya zafa sai ruwa wanda aka sha aka yi alwala aka yi alwala da shi to haka dan yi ko ni mai dan buzuri ko dan kada eh akwai nan ma ya sa yi kofi a cikin buzurin aka zo aka dinga shi har aka bar abuci sallallahu alaihi wasallam to wannan mu'jiza ce irin ta annaba da take tabbatar da gaskiyan annabin Allah cewa lalle abin da yake madannan da gaske ne da gwajin ubangiji ne subhana wa ta'ala don a al'ada haka din ba ta yi to in haka ta faru kuwa sai zama kaman Allah ta'ala yana cewa sadaqa abdi fi ma qala wa barra ba wa dai gaskiya cikin abin da yake musamman ma in kalu balanta zaka to ana ubangiji ta'ala ya sanar da mu ya yafe wa mayaka waɗanda suka je yakin Tabuka a lokacin tsananin zafi in ma suna da kurakurai to an yafe musu gabaɗayansu sai Allah ta'ala kuma ya ce wa ala salafati
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
أقول وجه ذات مسلمة فرما لك أنا وتكلم إن شاء الله كاتب مجد وإن شاء ina take
shugaba za ta yi ana shugaba
ba shi ga wannan ba ta ba da wuri ba da sai amfani da wannan gashi ba wannan sauke waje sauke eke zaki musulunta to ma'anar musulunci shine ki shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sai yadda da wannan to da ke kirista ne ko ba ta wani addini to a kirista suna cewa annabi Isa dan Allah ne ba musulunci Allah bai da da annabi Isa bawan Allah ne manzon sa ne mahaifiyar sa Maryam baiwar Allah ce ba Allah ba shi yadda da wannan to zan ga ni ko su kalmomi da larabci sai ka dinga maimaitawa ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وذا بيانزوك الزوى مسلمة ورسول الله كيسو ميسو لك ده مريم كيسو dama shi ne sunanki ko dai yanzu kike san to sunanki Maryam ko ma mai sunanki da yanzu an canja miki sunanki ya zama da zai yanzu Maryam kuna addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da ki akan imani ya tabbatar da ki akan musulunci wanda suka kawo ki sai su je su koya miki yanda ake ibada insha Allah Allah ya samu dace ko miki mallam ubangiji ta'ala ce wa ala salafati alladhina kullifu hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahabat wa baqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla majja min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwa at-tawwabur rahim. Wa to wanda basu je yakin Tabuka ba, ko kuma a dangane da yakin Tabuka mutane sun kasu kashi. Akwai da suka je yakin Tabuka musulmi mu'minai suka tafi tare da manzala kuma suka yi wannan yakin. So ne wanda yanzu Allah ta'ala ke jaddada gafaransa da rahmatsa a gare su. Akwai kuma munafukai wanda suka bada uzuri na ƙarya, waɗanda ba su da wani uzuri, kawai ba sa son zuwa yakin ne sun ga wahala, suka bada uzuri na ƙarya, aka ba su izini ba sai sun je ba, aka ɗaga musu ƙafa. Wannan su ne wanda Allah ya kona wa asiri a ayoyin baya, wanda har Ubangiji ta'ala ya ce musu maƙaryata ne suna rantsuwa kan ƙarya, sannan kuma ya ce innahum rijsun, ya ce musu ma ƙazanta ne su na jaka, waɗannan sun halaka. To akwai kuma guda uku waɗanda, ko kuma akwai ɗaya ɓangaren da su kuma ba su da uzuri, kuma mu'minai ne ba munafukai ba, sun ma je yaƙin Badar wasu, sannan kuma ba su je yaƙin Tabuka ba, wanda hakan ɗin laifi ne, wanda har yasa aka sa musu takunkumi aka jinkirta tubansu, sai da aka dawo da kwana 50 kafin aka karɓi tubansu. To su ne a nan wanda Ubangiji ta laƙe gaya mana, yake cewa laqad taba wa 'alal thalathati alladhina kullifu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi tuban mutane guda uku, kullifu, wanda aka tafi aka barsu wato a Madina ba su je yaƙin Tabuka ba, su ne Kawu bin Malik da Murat bin Rabi da Hilal bin Umayya, wanda mun yi bayani ko a kwanakin ba. Hatta idza baqat alaihim al-ard, har san da ƙasa ta yi musu kunci, bima rahuba, duk da fa'in da take da shi, wato da aka daina kula su aka hana a musu magana ko sallama ba a amsa musu, san da aka yi kwana 50, san da duniyan nan ta musu kunci duk da fa'in da take da shi, suka rasa inda za su shiga. Wa baqat alaihim anfusuhum, rayukansu ma suka musu kunci da baƙin ciki da ɓacin rai da tashin hankali, babu irin abu da ba su gani ba, babu wani abu da zai faranta maka rai, babu mai ɗebe maka kewa, sai dai kana cikin damuwa kawai da tashin hankali da baƙin cikin abinda kai na laifin baka je yaƙin Tabuka ba, da kuma baƙin cikin me zai faru da kai, wani hukunci za a yanke maka. A ciki suke ciki a tsawon wa'innan kwanaki 50, wanda gaba ɗaya suka rasa inda za su sa kansu, kansu ya musu kunci, duniya ta musu kunci. Wa zannu, suka yi yaqini alla manja'a min Allah, cewa babu mafaka fa daga azabar Allah illa ilayhi, sai dai a koma zuwa gare shi. Wa zannu a nan ai aikanu ne, kamar faɗin Allah ta'ala inni zannantu anni mulaqin hisabi, ai inni aikan ina da yaqini zan haɗu da hisabi. To haka nan ma wa zannu, suka yi yaqini ba suka yi zato ba, in kace suka yi zato to kaga imanin su da saura kenan. Kamar wa zannu ne in zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alai, ai fa aikana annabi Yunus lokacin da kifiya ta yi ya samu yaqinin Allah ta'ala ya yi iko ya kama shi, to da haka ya san cewa Ubangiji subhanahu wataala zai kama shi, ko da ke wannan ba shi bane ba. Wa zannu ne in zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alai, wannan da zato ne, yana zaton ba za mu kama shi ba sai muka kama shi, to ba shi nake nema ba. To da haka dai zanna tana zuwa Qur'ani da ma'anan wato ainihin yaqini. To da haka a nan wa zannu, suka yaqini Allah majja'a min Allah, cewa babu wata mafaka da za su tsare kansu daga azabar Allah illa ilayhi, fa sun koma zuwa ga Allah, kuma suka koma zuwa ga Allah. Thumma taba alaihim, sannan Allah ta'ala ya karɓi tubansu, liyatubu, don su koma zuwa ga Allah ta'ala. Inna Allah huwa tawwabur rahim, Allah ta'ala shi ne mai karɓan tuba, ar-rahimu, kuma shi ne wato ainihin mai jin ƙai, Allah shi ne mai jin ƙai, shi ne mai karɓan tuba. Wa'innan mutane guda uku sun samu matsala, amma a ƙarshe kuma abin ya zama musu daraja, ma Kawu bin Malik da Murat bin Rabi da kuma Hilal bin Umayya, dukkanin su bayin Allah ne, mutanen kirki ne, amma kasala ta hana su zuwa wato ainihin yaƙin Tabuka. Shi Kawu bin Malik ya ba da kissansa da kansa, wanda bawansa maulansa Abdullahi bin Ka'ab bin Malik ya ce lokacin da za a tafi yaƙin Tabuka, shi bai taɓa samun ma lafiya kamar wannan lokacin, bai taɓa samun wadata kamar wannan lokacin ba, don raƙuma ba mu lafiya yake da su. Amma da aka zo za a tafi yaƙin nan, sai ya je kamar zai shirya ya tafi, sai ya kasa. sai ya je shirya shirya ya fito sai kaka sai kaka shirya a haka je a haka har aka tafi ba tare da ya bi mai aka da kuma sai ta tunani to ni me hada in tafi ni in lafiya ne ina da shi in wadata ne ina da shi ga abun hawa na Allah ne ya sa da iya tashi da ni Allah ya sa da iya bisu sai ya kasa je dai da sai ya sai kasa shi dan ne yace to ana nan ana haka har aka tafi aka kama hanya ana tafiya yace yawan mutane da suka tafi yakin ba za ka yi tamanin waje zai yi fashin yakin a gano ma bai je ba to amma da aka ji wani wuri aka zauna maza sawa ya zuba ruwa sai ce na kawo bi numani sai aka tina shi ka ji tsautsayi kawai waje sai tashi taraf sai ce habasahu burdahu wa nazaru ila kitfaihi yace ya je ya gano sa kawai zai ta duba rigar da yasa ya sa asin da aka yana ta duba rigar da yasa da kuma jin dadi na fatar jikinsa to ne ya sarka fadi aka yace wallahi ya rasulullah mu abin da muka sarka abin mali yana son Allah da manzon Allah sai ba shi wannan kariya ne za su waye shi har aka da yakin nan har aka dawo kabu yana nan a Madina da shi da yan uwansa guda biyu to da aka dawo Madina shikenan su munafukai suna zuwa su bada uzurin kariya wai manzon Allah ta sawaye da zai nema musu gafara yayin nema musu gafara sun dauka shikenan sai mutum zai shirya kariya sai ce ya Rasulullah ka dawo bin gafara sai ce Allah ya gafara maka sai tashi da haka su garin gayi daga ba Allah ya tola musu asiri cewa kariya su kuma wannan bai musu amfani ba to shi kuma Sa'id bin Mali yake sai ne tafi nadi ni yanzu me zan gaya manzon Allah ta sawaye naje na masa kariya ne don kar ya fushi da ni ko kuma da faɗa masa gaskiya yace ina cikin haka dai kawai sai nace kai ba zan iya manzo Allah ta saba kariya ba shikenan sai ce shi ma yana son ganin sa wanda ya je ya tashi wanda ya je ba da uzuri ya tashi da ya zo ya zauna a gaban manzo Allah sai manzo Allah ce wata kabu ya akai sai ce ya rasulullahi wallahi inna awwali ne daga cikin sarakunan duniya na zauna a gaban sa wallahi zai iya tsara shi yanda zai iya fita bai gane shi ba amma wallahi kai ya rasulullahi ba zan iya ba na san in na tsara kama wahayi zai dauko daga sama ya fallaka ni da to da mini nasi sai ce to me uzurin ka yace ya rasulullahi wallahi ba ni da uzuri ba ni da wani uzuri haka ne kawai banje ba na kai kawai kamar yace kasala ne kawai amma ba ni da uzuri sai ce to je ka sai Allah ya yi hukunci akan shike nan sai ya tafi da ya tafi yana fitowa sai wani ya tare shi ya ce yanzu kai duk yan uwanka sun je sun ba da uzuri in ma ƙarya ne in manzo Allah ne ba maka gafara ba shikenan ba Allah zai karbi addu'arka sun yi haka kai kuma ka kasa yanda za ka yi magana ka kare kanka ya ce su kai ta sa maka shakka sai yanzu ya ji kawai ya juya ya ce ƙarya ta kansa sai dan ke nan sai daga ba kuwa sai ta kai ba zan yi wa manzo Allah ta sa ƙarya sai ya juya sai ya tambaya ya tambaya sai ce ni kam irin wannan abin da ya faru da ni ina akwai wasu wanda ya faru da su irin wannan sai aka ce akwai Buraratu bin Rabi akwai Hilal bin Umayya yace sai suka ambata min wasu mutane wanda sun je yakin Badar wasu abun koyi ne gare ni yace daga nan sai na ji sanyi sai na hakura saboda ka san Larabawa suna cewa al mushkilatu idza ammat hafa matsala in ba kai kadai bane da sauki amma yace kowa mai kudi ne kai dai ne talaka a gare kaga akwai matsala kowa ya samu rabon sa kai ne baka samu ba sai ka zama abin sosai amma an kudu ne ko kudu sai ka ga baka damu ba shi ga ne yace to sai na hakura to sai manzo Allah sai ya sa musu takunkumi su uku nan yace kwana abde da musu magana kwata kwata ba faɗi da dinku da ke ba amma ne sai kwana abu kada wani ya sake musu magana daga cikin sahabbai ko kula su karwa ne ya sake shi ga nan kowa koma gida ya shiga cikin zulumi Ka'ab bin Umayya yace amma su sauran yan uwan nawa Muraratu bin Rabi da Hilal bin Umayya suka sun je sun zama abin sa tausayi a gidajen su suna ta kuka su ba sa iya fitowa ma cikin jama'a yace amma ni da yake matashi ne ina da karfi sai na kan daure sai izo na yi sallah tare da musulmi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba mai kula ne in za mu haɗe da wani sai kauda kansa kowa ya share ni kawai ba mai mini magana naje na zama zan sama naje na gaishe shi bayan an yi wata sallah yace wallahi sallahi ni ban ga manzo Allah sama ya motsa bakin sa ba na masa sallama amma ban ga ya motsa bakin sa saboda haka kokkula su ba a yi shikenan dai shi aka yi dinga yi yana daurewa har wannan abun yayi tsawo haka abu ya dade ya dade suna cikin wannan halin kakani kai to shikenan wata ran sai tana da wani dan uwansa abu kasada dan babban sani yana daga cikin mutane da yake so kuma yake son sa sai ya tafi lambunsa da yaje lambun sai ya haura lambun sai yaje ya same shi yace wallahi tallahi bai masa magana sai yace masa ya aba kasada ina hadaka da Allah don Allah ka san ina son Allah da manzonsa sai ya shuru bai masa magana ba yace ina hadaka da Allah don Allah a iya sanin ka ina son Allah da manzon Allah ta so ko bana son sai shuru bai kula shi ba ya sake na uku ya hada shi da Allah ya gaya masa don Allah a iya sanin sa ina son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace masa wallahu alam kawai wallahu wa rasuluhu alam Allah da manzon sa su zuka sani sai ce wallahi sai fashe da kuka kawai sai ga idon sai yana ta zudda hawaye yana ta zudda hawaye ya kama kuka shikenan sai ya haura ya fita daga ainihin wato wannan lambu din to yana nan a haka yana cikin wannan damuwa da tashin hankali sai ga wani ya zo wurin sa sai ya miƙa masa wani takarda wata wasiƙa da ya buɗe wasiƙan sai ga shi wasiƙa ne daga sarkin Gastan sarkin wani gari ne sai ya rubuta a cikin wasiƙa ya ce mun ji labari mutumin ku ya share ka yana so ya walakanta ka wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala bai sa ka a gidan walakanci ko gidan tsozarta ba ka zo nan mu za mu taimake ka wato ya bar manzon Allah ta zama ya je wajen wannan sarkin zai masa kai ya ce da ya karanta sai ce kai wannan ma wata musibar ce daban sai ya ɗauki wannan wasiƙar sai ya sa ta a cikin tanderu kusan tanderu irin abin da ake gasa gurasa da shi kamar gidan biredi inda ake gasa biredi abun gasa biredi shikenan sai je kona wannan wato wannan takarda yace wannan ita ma wata wato wata masifa ce kuma ta musamman yace to bayan kwana 40 suna cikin wannan takunkumi sai ga dan aikin manzo Allah ta suwa kuma ya zo ya gaya masa yace manzo Allah ya umurta ka ka kaurace wa iyalinka kaurace wa iyalinka yace in kaurace mata in sake ta kenan ko yayi da ba ce ka sake ta ba cewa yi ka kaurace mata ka kusance ta shikenan sai yace wa iyalinsa in haɓe bi aliki tafi gidan ku je ki zauna a gida shikenan sai tafi gida su ma sauran aka aika musu da Hilal bin Umayya da wannan da Murad bin Rabi to shi amma ita matar Hilal sai ta tafi wajen manzon Allah ta tace ya Rasulullah shi Hilal bin Umayya mutum ne wanda yake ya riga ya tsufa bai da ƙarfi a bani dama mana na dan masa hidima dan bai zai yi wa kansa hidima ba sai manzon Allah ya ce to na baki da baki masa hidima amma bala ya karaban da ki karya kusance sai tace ai yanzu bai da ƙarfin ma da zai iya kusanta iyali tun da wannan abu ya faru kuka yake kuka yake shikenan ita dai shi dai aka ita aka bata dama tana iya masa hidima amma bai zai kusance ta sai aka zo aka samu shi ka bin mali aka ce to ga dan matar Hilal ta je ta nemi idan yake yau mijin ta hidima kai ba ka je ka nemi izini ban koma za su ba sai bar maka matan ka ta maka hidima sai ta baran iya zuwa ba sai ta yanzu dai mun san amsan da aka bawa ki kai matar Hilal amma ni ban san amsan da za a gaya ba domin ni mata shi ne ba irin sa bane to da aka sai ya hakura da wato neman wannan izini ana nan a haka har kwana 50 ya cika musu su kai kwana 50 a cikin wannan takunkumi a cikin wannan wala ku zuwa ba wata ɗaya da kwana 20 ba mai baka magana ko ɗan uwan ka to shikenan ana nan a haka wata ran yayi sallan asuba ba masallacin Madina ba a can inda yake shikenan sai ya ji wani sauti wani ya daga sama dutse yana cewa ya kabu abshir ya kabu abshir ya kabu albishirinka albishirinka daga ya ce sai na faɗi ne su dala na san Allah ya kawo ni mafita ne tun da ya zo yana bin albishi shikenan ya faɗi ya sujjada wancan mutumin na tahowa sautin sa yana riga shi tahowa yana gudu a hanya yana kira ya kawo albishirinka mutane ko suna ta tahowa daga wurare daban-daban wani da abun hawa wani da abun da kafa an gaya musu cewa an karbi toban kawo bi zuba ne da sauran mutane guda biyu shikenan suka ci gaba da ainihin tahowa daga nan shi ma shi ya kama hanya zuwa Madina zai je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaishe shi a masa bayani yace to amma kafin ya karisa jama'a suka dinga tarban sa jama'a wannan jama'a su tarbe shi su masa wuri wannan jama'a tarbiyar su wanzu da dai shigo wajen maza su haka mutane suka tashi suna tarbar sa suna masa albishi saboda halin da yake ciki wato a sai dadin ba ba sa son sa bane sun bi dokar Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yanda kake son mutum to dokar Allah kuma tana gaba da shi kaga da ko magana ba sa masa ko sallama amma da aka karbi tuban sa kuma sai gashi kawai suna zuwa suna masa murna mutumin da ya fara masa murna yace da yaso ya masa albishi din sai ya cire kayan jikin sai bashi kyauta yace bai da wasu kaya sai wayannan karshen ta aro ya je yi kaya ya saka ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da sai yana zuwa ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa afshir bi khairi yawmin marra alayka munzu waladaka ummuka albishirinka wannan rana ce mafi alkhairi a gare ka tunda mahaifiyarka ta haife ka baka samu rana mafi alkhairi kamar wannan domin Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani yana cewa ya gafarta masa kuma har duniya ta tashi ana karanta wannan to amma sai kabu ya ce amin indika ya rasulullah amin indina daga wajenka ne ya rasulullah ko kuma daga wajen Allah shi wannan albishir din sai ce banin indillah daga wajen ubangiji ne subhanahu wataala wannan ba ya fi daraja ba inda manzo sa da yace ya yafe masa abi sani ba Allah ya yafe masa ko bai yafe masa amma da aka ce Allah ne ya yafe masa shikenan ai manzo Allah sa ya yafe masa kenan to da haka wannan sai ya ƙara farin ciki akan wannan yaji farin ciki shikenan sai ce ya rasulullahi yanzu duk dukiya ta gaba ɗaya da na mallaka na ba da ita fi sabilillahi saboda murnan Allah ya karbi tubana Allah ya karbi tubana sai manzo sa ce masa amfi alayka baba mali ka rike da wani bangare da dukiyarka sai ce to zan rike dukiya na da na samu a yakin Khaibar amma duk sauran na bayar fi sabilillahi saboda murnan Allah ya karbi tubana lokacin da Aisha ta shiga wani hali aka mata kazafi cewa ta yi zina a lokacin ta shiga tashin hankali har sai da aka saukar da ayoyi guda takwas a suratul nur suka wanke ta aka ce ba ta yi zina ba shafi aka wata to a lokacin da manzon sa ya zo ya mata albishir lokacin da ta bar gidan manzon sa ta koma gidansu ta zama abin tausayi manzon sa baya kula ta saboda shi ma bai sani ba bai san gaibu ba wannan abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba to sai da zuwa ne a gidan babanta manzon sa ya zo ya ce to an saukar da Qur'ani cewa ƙarya ne sharri ne aka mata ba ta da rai a lokacin sai na Abubakar sai ya ce to tashi ki je ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me tace tace wallahi ba zan gode masa ba Allah zan gode wa domin Allah ne kubutar da ni ba shi ne kubutar da ni ba to da haka ai manzon sa ba shiru ya ce zai kubutar da ita bai san kai ba to da haka tace ita Allah za ta gode wa sai ta gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala amma dai manzon sa ya cancanci godiya amma tunda matarsa ne wata biyu har shawarwari ake kai yanzu ka yi cigaba da rike matan nan ne ko in batta ko ai dole ta ji wani abu a ran to amma dai a ƙarshe ita ma zama mata daraja har yanzu ana karanta wa'annan ayoyin a matsayin Allah ya wanke ta daga zargin da wato ainihin aka mata to shi kuma wannan da aka ce masa daga Allah ne sai ce to yanzu ni ladan karɓar tubana da aka yi dukiya ta na ba da ita fi sabili duk abin da mallaka a duniya sai maza su ake cewa sa amsi kare ka ba abu mali ko kuwa khairu zaka a dai samu wani abin da karin ya maka a khairi don kada kuma a karbi dukiyar duka ya zo ya shiga wani hali ya dinga tunawa cewa da ma rabi ya bayar ko da kashi ɗaya cikin uku ya bayar ko ba haka ba wala ta jani da ka maghdurata ila udqika wala tabsuruha kull albasti fataqawla maluma wajha to da ka karka bayan duka sai ka zo kuma kana da dama karka rike kuma baka bayarwa sai a zage ka kama kuma maki Abubakar a yakin Tabuk da ya ka dukiyarsa gaba daya a karba ne ka barwa iyalen kai sai Allah da manzon su Allah da manzon sa ku da barwa iyali manzon sa bai ce maza to ka dare ki waje ba saboda ya san imani irin na Abubakar ko ya shiga wahala da zai da gaban wannan taimakon da ya kawo ba to da ka Abubakar da ban yake a cikin wato ainihin sahabbai sai ce to ya rike rabon sa na Khaibara ya ishe shi shikenan sai ce ya Rasulullah Allah ta'ala ya tsiratar da ni da gaskiya ni ban yi ƙarya ba Allah ta'ala ya tsiratar da ni da saboda gaskiyar da nayi yace to daga cikin alƙawarin da zan ɗauka na an karɓi tubana har abada ba zan sake yin ƙarya ba har abada domin ba ƙarya ne ta kubutar da ni ba gaskiya ne ta kubutar da ni kuma yace tun daga nan wallahi bai taɓa yin ƙarya daga nan ba har ya bar duniya har ya bar duniya yace shi da kansa yake faɗa da yake ba da kisa yace wallahi har yau in nan ban taɓa yin ƙarya da gangan ba kuma ina fatan Allah ya kare ni har ƙarshen rayuwa na ya zama ban yi ƙarya ba har karshen rayuwa. To shine Allah ya saukar da wa'innan ayoyi da kataballahu alal mu'mini alal nabiyyi wal muhajirin har zuwa wa alal salafati allazina kullifu. Allah ya karbi tuban wa'innan mutane wato ainihin guda uku din, kuma Allah mai tuba karban tuba ne, Allah mai jin kan wato ainihin bayin sa. To a sai gaskiya tana iya tsirantar da wuzuku. Fadduk fa inna sidqa makramatun wa sidqu yunjika inda Allahi wa tawwab. Kai gaskiya gaskiya daraja ne, gaskiya za ta tsirantar da kai a wajen Allah da kuma wajen mutane. Amma duk mutumin da ya dauki wai ƙarya, hanyar ƙarya ita ce hanyar tsirantar, ko ta wannan hanya ne zai samu ɗaukaka a wajen jama'a, ko zai samu shiga a wurin mutane, ko zai samu wani abun duniya, ko ya nuna shi mai tsoron Allah ne ta hanyar ƙarya, wallahi ya ɗauko a kansa wahala, ko mutane yau da gobe za su gane shi. Amma in gaskiyar ta rike ta rike ta, in daki ta yi ma ne gaskiya ne, ba ka zama munafiki ba, in daki ta yi ma gaskiya ne, kuma Allah zai taimake ka a kan gaskiyarka. In za ka faɗi faɗi gaskiya, komai taka ja maka kabiya, haka nan editan mu na gaskiya wanda ya fi dubu zinariya. To da haka in ma wahala ka sha dai gaskiya ne ta sa ka sha wahala, babu ƙarya a ciki. Amma ƙarya fure take ba ta tsada. Manzo Allah sun ya cewa as-sidqu tumaninatu wal kadhibu riba. Gaskiya ne tsuwa ne, ƙarya kuma shakka ne. Idan mutum ya zama da mai gaskiya ne, to yana da jituwa a rayuwarsa. Ranar ba ka ce kaza ba, eh sai ka maimaita, ba ka shakkan ko wani. Kuma in wani zai je tsorar da maganarka ma kaɗe, ba ka da fargaba gaskiya ka faɗa. Amma idan ƙarya ne, to kullum cikin shakka kake da damuwa, karfa ta tashi ba, karfa ƙaryan nan ta tashi ba, ba ta tashi ba, amma ba ka da nutsuwa. Sannan an je an faɗa a gaba kuma wanda aka gaya wa ƙile da ƙile ƙaryata ka, kana shakka maganar nan in wani ya ji ta hanya zai yi dukwa. To kaga kai ka rayuwarka ta zama a cikin shakka, a cikin tsoro da damuwa. To shi yasa nutsuwa kawai shi ne ka zama mai gaskiya. Shi yasa a ayar gaba Ubangiji ta lafiya ya allazina amanu.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
بنجي تعالى يا الذين آمنوا يا قوة دوك إيمان اتقوا الله وجد أورون الله وكونوا مع الصادقين وكثرت تعالى بس بس يا وجد أورون الله وبيدو كوتين سر في أبونا الله يكتو كبر أبونا الله بايسو. Sannan kuma ku zama masu gaskiya, ku kasance tare da masu gaskiya, ma'ana ku yi gaskiya, ku zubinci yin gaskiya. In za a lissafa masu gaskiya a dinga sa ku a ciki, za ku tsira daga dukkan wata halaka. Domin kawo bin Malik da sauran ƴan uwansa gaskiya ne ta tsiratar da su ba ƙarya ba. Kuma wanda suka yi ƙarya ba mun gani yadda Qur'ani yake su na jasa bane, Allah ya tona musu asiri. To kai ba haka ne, idan kai ba ƙaryaci ne, yau da gobe Allah zai tona maka asiri. Wanda yake ganin mutuncinka zai dawo, yana ganin kai mutumin banza ne, mutuncinka zai zube. Tun ana daraja ka, ana girma ka, ran da gane kai makaranta ne shi ke za ka faɗi babu nauyi, ba za ka yi daraja ba. To amma idan kana yin gaskiya, ko da gaskiyar ta wahalar da kai, to daraja ne a wajenka. Ka san cewa ka yi wa Allah da manzon sa da'a, shi ya sa ka shiga halin da kake ciki, kuma a ƙarshe abin da ya zama maka alheri. To shi ya sa Allah ta lafiya ya ku wanda kuka yi imani, kun ji kissar kawo bin Malik da sauran ƴan uwansa. To ku ji tsoron Allah, kar ku zama maƙaryata, kar ku zama masu saɓa wa Allah. Sannan wa kunu ma'a sadiqin, ku kasance tare da masu gaskiya. Ita gaskiya ita ce take gyara mutum, ita take baka mafita daga dukkan kunci da ka shiga. Kuma yattaqillaha ja'alnahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la tahtasib. Duk lungun da ka shiga da matsin da ka shiga, to in ka ji tsoron Allah, Ubangiji ta'ala zai baka mafita. Amma in ka ce ƙarya za ka yi, to ko ka fitan ba inda za ka je, daga ba za ka je ka koma, za ka je ka koma. Sannan gaskiya ita take gyara mutum ya zama mutumin kirki. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zimtin gaskiya. Gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga ayyuka masu kyau. In kana gaskiya sai ka zama mutumin kirki mai ayyuka masu kyau. Ayyuka masu kyau kuma suna kai mutum aljanna. Abinda mutum ba zai gushe ba, yana gaskiya, yana gaskiya har an rubuta shi mai gaskiya a wajen Allah. Idan an rubuta ka kai mai gaskiya ne a wajen Allah, to duk abin da za ka faɗa gaskiya za ka faɗa. Kwata-kwata ƙarya kan ba zai zo maka ba ma. Ba za ka iya ba ma. Ba za ka iya ba, ranka ba zai yadda ya zo yana ƙarya ba. yasa duk wanda aka faɗa gaskiya kawai gaskiyar ta zama maka al'ada ta zama jini da tsoka wurin ka saboda ubangiji ta ya rubuta ka da gaskiya sai sai ce wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila al nari wa la yazadu rajulu huwa ma yazadu rajulu yakdhibu wa taharra al kadhiba hatta yuktaba inna allahi kadzaban ka shede ku da yin ƙarya ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci idan kana ƙarya yanzu zaka zama fajiri ba abin da ke lalata mutum da ɗabi'unsa da halayensa da imaninsa irin ƙarya ya zama munafiki kenan dan munafikai sune iyayen ƙarya sannan fajirci zai kai kai zuwa ga wuta mutum bai gushe ba yana ƙarya yana kirdadon ƙarya har Allah ya rubuta shi maƙaryaci to idan Allah ya rubuta ka maƙaryaci ba za ka iya daidawa ba baraka ya ba gashi a tsirin ka ya tono gashi ana ce maka ƙarya kake yi kai maƙaryaci ne kai munafiki ne amma gobe ba za ka zo ka ƙara wata ƙarya saboda kutibta inda Allah kazzaba an rubuta ka maƙaryaci a wajen Allah shikenan an gama ka zama munafiki kuma kai ka jawo kanka ka dena ka ci gaba da yi har ƙarya ta zai maka jini da tsoka a jikin ka sai da za ka je dena har abada gaje kake wai bara a gane ba gashi an gano ka an faɗa sai kaga in kai wata ƙarya to wannan ƙaryar ba za ka kai garin kare kanka ma sai ka sake wata ƙaryar an tume ka wannan abu ƙarya ne kake sai ka sake wata ƙaryar wai don ka kare kanka to kaga har abada ba za ka daina ƙarya wace sai yasa ba abun mamaki bane ka ga mutum ya kasa bari ƙarya tare da sanin illolin ƙarya saboda an rubuta shi maƙaryaci a wajen Allah kuma ƙarya ita take sa ka zama fajiri sannan ka zama ɗan wuta gaskiya ita take gyara maka halayenka da imaninka da ayyukanka ka zama mutumin kirki idan baka ɗauki wannan hanya ta gaskiya ba ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba kowane ne kai ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul azab ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima yace ya ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadidan ku faɗi magana ta daidai ita ce ta gaskiya menene gaskiya ne shine muwafaqatul kalami lil wahid in zaka faɗi abu ya zama yinda ya faru haka ka faɗe shi shine ka faɗa daidai ƙarya kuma mukhalafatul kalami lil waqi ka faɗi abu ba yinda ya faru ba shine ƙarya to ku ji tsoron Allah ku zama masu gaskiya masu faɗan yinda abu yake yinda ya faru babu ƙarya Allah ta'ala ce in kun yi haka yuslih lakum a'malakum zai gyara muku ayyukanku shikenan zaka zama mutumin kirki zaka zama bawan Allah zaka zama salihin bawa saboda kai ne gaskiya ne gaskiyar ne ta mai da kai mutumin kirki saboda haka ana gane mutum ne idan ya zama mai gaskiya amma in bai da gaskiya maƙaryaci ne wallahi kowane irin abu zai iya kowane irin abu ne mutum maƙaryaci ne ba fadilci da ba zai iya a duniya ba kafa bil mar'i aiban an tarahu lahu wajhu wa laysa lahu lisan to siffa ce ta munafukai siffa ce ta fajirai siffa ce ta kafirai duk wani sharri kana iya yinsa in dai baka kiyaye wannan harshen ka ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa kuffa alayka hadha ka kame harshen ka shi zai mallaki addinin shi zai mallaka maka addinin ka in ba haka ba kuma harshen ka zai dai jefa ka a cikin wutar jahannama wa yakubbu an-nasa fin-nari ala wujuhihim aw ala manaqihim illa afa'il al-asnafi to da haka abinda harshen ka ya girba shine zai kai ka wuta shine yake kai mutane wuta to sai Allah ta'ala yake ka dinga faɗan gaskiya yuslih lakum a'malakum zai gyara muku ayyukanku in kuna yin gaskiya sannan wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunubanku duk laifin da kai ba Allah sai ya kai maka idan ka zama mai gaskiya ya gyara ka ka zama mutumin kirki ba wa Allah ka zama mai bin Allah mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wanda bi Allah ya bi manzon Allah to wanda ya rabbanta rububi kirma to da haka in ka zama mai gaskiya za ka zama mai bin Allah mai bin manzala ta sawa shi ga za ka samu rabo mai girma shi ne aljanna to da haka ba za ka zama da aljanna ba sai ka zama mai gaskiya in kai ƙarya ita ce al'ada ka sauka kama hanyar tafiya wutar jahannama kuma sunan ka fajiri munafiki Allah ya kiyaye mu da kiyayewansa Allah ya tsare mu da tsarewansa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.